بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يعلم الأكي إساكي حدامو a wannan yammaci na Litinin 8 ga watan Rajab a shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 26 ga watan 3 a shekara ta 2018 a lissafi miladiyya. Darasinmu na 61 a karatun littafin Fadlul Islam tare da sharhinsa. Har yanzu muna babi na 2, babu wujubid dukhuli fil Islam. Muna kan hadithi na 3 a wannan babi din, hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wanda a cikinsa ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum 3 su ne suka fi zama mafi tsananin abin ki ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadun nasi ila Allah 3, mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islami sunnata al jahiliya wa muttalibu dami imri'in muslimin liyuriqah. Wannan su ne mutum 3. Mun dai magana akan wannan hadisi, har yanzu muna karanta sharhin da Malam Salih Ali Sheikh yake ne akan wannan hadisi din. Yayi magana akan ilhadi, me ake nufi da ilhadi, da maganar harami, da falalar harami, da ibada a cikin sa, da sabanin malamai dangane da shin ana ninka ladan sauran ayyuka ko iya sallah ne 100 ko kuma da makamantan dai wannan da abin da ya shafi saban Allah a cikin harami. Duk mun gama da wannan, yau inda zamu tashi juz'iyya ta 2, wato bangare na 2, tunda abubuwa 3 ne ko mutum 3 ne. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa Allah ya fi, ko su ne waɗanda Allah ya fi tsana ya fi ki. Na farko mai ilhadi a harami, to na 2 shine zamu tashi yau, mubtaghin fil islami sunnatan jahiliya. Tsarin larabcin dai dama abin da ya ambata mubtaghin, saboda ism ne manqus aka cire ya un din, mubtaghi ne, yawa mubtaghi mai neman, daga ibtagha yabtaghi, to an cire ya un din aka yi masa tanwin wa mubtaghin, amma fi mahalli raf'in ne, yawa wa mubtaghin fil islami sunnata. Sunnata shine maf'ulun bihi, sunnata al-jahiliya. Mubtaghin fil islami sunnata al-jahiliya, mana yace hadha huwa ash-shahidu min hadha al-hadithi lil bab. Wannan shine abin da yasa aka kafa shaida da hadithin a wannan babi din. Mana wannan bangaren na hadithin shine ash-shahid, mana anan ne hujjar da ake so take, wadda take da alaka da wannan babi. Babu muzance me, babu wujubi ad-dukhuli fil islam, babi da yake magana akan wajibcin shiga addinin musulunci. Addinin musulunci da sunansa addinin musulunci, ko kuma da sifarsa, wajibi ya zama shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. To mutumin da yabtaghi fil islami, a cikin musulunci yake bayan ya musulunta, shi musulmi ne, amma yabtaghi sunnatal jahiliyyati, yana neman sunna irin ta jahiliya, al'adar jahiliya, shine abin da ake da sunna ana, kamar da zai zo bayyana mana. To kun ga ai wannan shine da yake da alaka da babin da muke karantawa, cewa wajibi ne kowa ya aje al'adarsa, kowa ya aje abin da ya saba, ya bi abin da yake shine musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. To sai ce wa huwa anna كل المحدثات التي أحدثت في الدين سوى دكان فارلون أبو بواد أكا فارد سوء أسكن الدين وكل ما خالف به الناس منهج محمد عليه الصلاة والسلام كما دكان أبندا متهني سكا سابا ومنهجي لتفاركين من ذا الله صلى الله عليه وسلم أسكنسا وطريقة صحابته سكا سابا مهنير صحابانسا رضوان الله عليهم فإنما راموا طريقة من طرق أهل الجاهلية دوان ليبوان تياني مئتني راموا فسر ستا مبتغين يبتغي يرمو يرمي إلى كذا يناني من وانا أبو شيسا أكي شو أبن نيمة مرام هو أبن دككي نيمة الله فإنما راموا طريقة تسني من وتحنيني من طرق أهل الجاهلية لكتن أن يوين ما أبو تاز جاهلية مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام وأن قد كتاواني كما قنر من ذن الله صلى الله عليه وسلم وأن ما قنر تادا سيدا فإن منذ صلى الله عليه وسلم عليك سوى لتتبعن سنن من كان قبلكم لليسي كم بي sanana hanyoyin shine ma'anar sanan haka ikar ba sunan ba sanan anan haka lafazin yaso sanana man kana qablakum hanyoyi da tafarkokin waɗanda suka kasance gabaninku shibran bi shibrin kamu da kamu mana in suka kamu daya to kuma kamu daya za ku shine abin da ake nufi mana ba ku saba musu ba duk abin da suka yi sai kun yi ma'ana al'ummomin da suka zo gabaninku abubuwan da suka aikata na al'adunsu addinansu tafarkinsu irin tunani nasu to duk abin da suka aikata a cikinku wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an samu masu aikata wannan abu daidai gurgurdin inda suka yi haka za ku malamin suna cewa wannan baya nuna ba za a iya karawa ba yana nuna cewa in dai sun kai wani gaci to kuma sai kun gaishe za kuma a iya samun a cikin ku waɗanda za su kara su aikata abin da ma al'ummomin baya ba su aikata shi an fahimci abin amma dai nakun da za ku yi sai ya kai nasu tunda ya kawo shi da lamun da take isharar zuwa ga rantsuwa da tattabi'unna wallahi duk abubuwan da waɗancan na baya suka yi kuma sai kun aikata dira'an wa dira'an bi dira'i in an ce shibr ana nufin kamu kamar wannan damka daya haka shib abin nan dira'i kuma shine abin da ke daga gwiwar hannu zuwa tafin hannu nan shine dira'i daya to yadda suka yi in sun tsaya iya dira'i kuma za ku yi kai nasu in shibr ne kuma za ku kai nasu وفي الرواية الأخرى أو في رواية الدبن قال ياتني حذو القذة بالقذة ورقودا قاشم كبية إذن يد قاشم كبية يكي دين بايا فنت تحكى كوما أبند سكي حكى ذاكو عيكة إلى الناس لك دي ونن كوتنشيني نمن ذن الله صلى الله عليه وسلم دي أنفاني دا أبوبوان دباسا سابا مجونا وجن سفنتا إذن يد al'ummar sa a cikin ta za a samu masu koyi da al'ummomin da suka gabata a ƙarshen hadisin an tambaye shi al-yahudu wan nasara yace faman suka ce yahudu da nasara kake nufi ne zamu abu irin nasu yace in ba su ba su waye ma'ana lalle abin da suka aikata za ku zo kuma ku aikata irin abin da suka yi shi ma'ana duk irin saban da suka yi za ku yi abubuwan da aka halaka wasu al'ummomi saboda shi to a cikin kuma za a samu masu aikatawa dalilin kawo wannan hadisi yana nuna mana ne cewa a cikin wannan al'ummar akwai masu bibiyar hanyar al'ummomin da suka zo gabanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen halayensu wajen ɗabi'unsu wajen al'adunsu da wasu ma abubuwan da suka shafi ibadunsu da suka keɓance su to za a samu a cikin wannan al'umma waɗanda za su wannan prophecy na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tanabbu'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace abu kaza zai faru, haddarin tsuwa, ya nuna mana tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne na Allah, cewa Allah madauki ya bashi labarin abinda al'umma sa za su zo su aikata, haddarin tsuwa cewa wallahi sai kun yi irin abin da suka yi. Kuma a yanzu bana jin akwai wani musulmi da wanda ba musulmi ba da yake kokontan wannan abun saboda babu abin da ba a yi ba. Duk abin da al'ummomin da suka gabata suka aikata da wanda aka halakar da wanda ba a halakar ba, to babu abin da wannan al'umma din ba ta yi. Sawa'un a gefen addini, gefen al'adu, gefen tsarin rayuwa, mu'amaloli, har tsarin cin abinci, tsarin tafiya, tsarin sa kaya, tsarin aski, kamar da muke gani yanzu ana ta gaggawa a kwaikwayi waɗannan mutane, su ne madubin duniya yanzu, al-yahudu wan nasara, haka ne ko ba? A komai su ake kallo, wanda ba hanyar su yake bi sai a ganshi wani ba kawai ko wani abu ne, wani abun addini ne, wani abun kuma al'ada ce, haka suka saba suna yin abun su. Amma a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani yana ga idan ba su yabu ba to bai fahimta ba, kuma duk lokacin da suka canza wani abu, birgewar ita ce shi ma mutum ya canza yabi wannan da suka saki bi. Ko duba da rayuwar mu da dan abin da yake gayo irin a 70s dan gaye shine mai sa pantalo ko mai sama ya tsuke kasa ya fadi haka yana jan kasa ko ba haka bane da tare gashi haka, yauwa ana kum din sa, ana shine gayu da yanzu fa kunga da su haka suke da suka canza, sai mutane suka canza yanzu an koma sai a sa pencil ake yanzu ko sama ya fadi kasa ya tsuke da kyar ake sa shi, da kyar ake cirewa, ni ban sai a suke cirewa ba, sai an jawo gaba ɗaya ne shi a cire shi haka sai sannan a juya shi da zip, wani ba shi da zip, da kyar ake sawa, da kyar ake cirewa, to amma tun da sun yi wai mu ma sun yi, ga aski irin na 'yan bal ɗin nan, wani zakara, wani kwado, wani haka iri-iri, kowa da abin da yake yi, amma in dai wani ya yi to sai an yi kwaikwaye shi. Allah ya sauke wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta nuna mana wallahi manzon Allah manzo ne, Allah ne ya bashi duk waɗannan labarai, har ko kawa muke yi wanda duk ba haka ba. Yanzu ku duba ku ga da ana ganin mutum in da ana sakin wando kasa eh ta ja, yanzu kuma gayin shi ne a sa kiri kwata, wanda yake yin na sunna ya dage shi daidai ido, da ana masa izgili ko ana ce masa saki wandan ka tsallake ruwan ko ko ba haka ake cewa ma, to yanzu kuma sai da turawan suka koma irin wannan kiri kwata, shikenan mutanen su ma sun koma, yanzu an koma an wuce ma zancen ka tsallake wandan, gaba ɗaya an koma kiri kwata can kusa da gwiwa, saboda me waɗanda ake kwaikwayo haka suke, annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a dage shi zuwa gwiwan an kina sa, shi ba shi ake so ba, kun fahimci wannan abun, muna cikin hatsari ba na wasa ba, samari galibi duk abin da kake faɗa a wa'azi da min an ba shi ne a gaban su ba, su model din rayuwar su wani ne sai riga sun zaba, ko kuma wani yanayi ne kawai dan ya ga kowa ma yanayi, galibin abin da ake kenan shi ma shi yasa zai talibin ilimi su daure su karanta iktiba'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim na malam ibn taymiyyah, babu littafin da ya magana akan kwaikwayon wasu addinai ba iya yahudu da nasara ba, magana kwaikwayon wasu addinai a al'adar su, a ɗabi'ar su, a addinin su, ai kwaikwayon su, irin sharrin da ke cikin sa da bayanin hukuncin shari'a akai, irin wannan littafi yawa gaba ɗayan sa akan wannan yayi shi, zaka fa'idanta sosai, zaka samu ka'idoji ne da ake bambancewa tsakanin al'ada da addini da mu'amala da menene koyi, kuma waye ka wajaba ai koyi da shi, da irin waɗannan ka'idoji duka malam ya kawo a cikin wannan littafi nasa iktiba'u as-sirati al-mustaqim. ألا كوثر. فاتباء سنة الجاهلية دهك بن سنة الجاهلية شين سيسي مبتدم في الإسلام سنة الجاهلية إن نفن يديغو أحديثي منيما يبي سنة الجاهلية في الإسلام أمسلنجي يعني أبن ده أكي نفي أنه أتى بشيء جاهلي cewa wannan yazo da ma'ana ya aikata wani abu ne na jahiliya sawa'un akana min jahiliyati ahli alkitab wannan jahiliyati ahli alkitab ce au kana min jahiliyati alarab ko ko jahiliyar larabawa zai zo ya mana bayani akan me ake nufi da jahiliya shi yasa nake fassara ta yanzu iya jahiliya din yayin wani bincike da kalla ma ka same shi a wani wuri a littafan bawan Allah nan da ya sharhin littafin nan yayin magana mai kyau a wannan illa a cikin littafin masailu ahli aljahiliya sharhu masailu ahli aljahiliya na malam Muhammad ibn Abdul Habshi ma yayin sharhin wannan matsalar da me ake nufi da jahiliya amma anan din yayin maganganu masu kyau da kaidoji zamu zo mu ji su insha Allah to sai shi ma'anar jahiliyar anan ko sunnar jahiliya shine mutun ya aikata abin da yake na jahiliya sawa'un jahiliya ahli kitabi ko kuma jahiliya ta larabawa wa ata bihi fil islam ma'ana yazo da wannan abun ya aikata shi fil islam a musulunci ba'da an ata Allahu jalla wa ala bil islam bayan Allah ya zo mana da musulunci to shi kuma mutumin yana neman ayi aikin jahiliya a bayan ku a cikin musulunci yake kun ga wannan ayya dace da babin mu cewa wajibi ne a shiga musulunci shiga musulunci ma'ana abinda Allah ya zo da shi a matsayin addini abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin addini to wajibi ka bar kowace irin al'ada ka bar kowanne irin addini ka zo ka bi wannan na Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsala muhammadan alaihi salatu wassalam lil umma wanda da shi ne ma'ana bayan Allah madauki ya aika manzon Allah muhammadu dan abdullah alaihi salatu wassalam lil ummati ya aika shi zuwa ga al'umma فإذن دون هكا أبن ده حديثي يكسو مغاني شيني أبغض الناس إلى الله وأن ده ألا يفك إيه أتكي متاني شيني من ابتغى في الإسلام سنة من سنن أهل الجاهلية أبن ده أكيد ده حديثي يكسو دون ده ينمي يبي إيه يكي أي كتا يكي نيمن كما يدى زنزون كران تعمل مغانر ابن حجر الاسقلاني ندي فسر مي اكي نفي ده wannan ibtigha'i tunda hadisi bukhari ne yaruwato shi yau sai ce wanda duk yake neman yabi ko yake kiran a aikata ko a dabbaka wata sunna daga cikin sunnonin ahlil jahiliyyati daga cikin abutan jahiliya to shi ake nufi jaa بأمر من صنيع أهل الجاهلية هيا زي فسر أيكي ما أنا يازو دون أيكي دقشكين أيكا متعنى جاهلية ما أنا أيكي إن أكا سنشي متعنى جاهلية نسكي أيكي أيكا تاشي تسيكا ومسالي إيكي كالتفاخر مثلا كمر مسالي شيني التفاخر بالأحساب دين الفهري دا درجة وني أصل الأحساب ma'anasa shine al fi'alu al hisan kyawawan ayyuka an dauko asalin kalmar ahsab din ne jam'in al hasb al hisab daga hisabi shine lissafi yadda idan ana lissafa kyawawan ayyukan mutum ai yana samun daraja a ce wani mai kaza ne wani mai biyayya ne ga iyaye wani mai son zaman lafiya ne wani mai sallar dare ne wani mai yawan azumi ne ko wani mai taimakawa marayu ne ai kun ga lissafawa ake to waɗannan kyawawan ayyukan ana lissafa su shi ake ce mahasab darajar da mutum zai samu sakamakon yawan lissafin ayyukansa masu kyau shi ake nufi da alhasab kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace li jamaliha aw li hasabiha to wannan shi ake nufi yawa galibi wasu kan fassara hasab din da nasaba ba nasaba bin hasab din ana nufin daraja ta bangaren ayyukan kirki halayen kwarai da makamantansu. Tayyib. والطعن في الأنساب توفى بالنكين في أيكم سنينة لكتكين أبن الفهر متعنى جاهلية أزو أزونا أي تزنسا أي موموني ما سكذا دا كافنزو مسلم شي هكذا أزونا أن ألم لك يبام لبار سكين القرآن ثم أفيض من حيث أفاض الناس واذكر الله هو هكذا يقول sannan ku kwararo ta inda mutane suka kwararo mana ku taho lokacin da ke siffanta tafiya daga filin arfa zuwa muzdalifa anan wurin sukan zauna sukan ambaci iyayensu ka zikirikum aba'akum da Allah ya ambata to wannan yake nufi kowa ya ambaci babansa ai babana shine ya gina wuri kaza babana shine yake kula da marayu babana shine mai bada ruwan zamzam ga ahlazai wannan ya fadi wannan wannan ya fadi wannan to wannan shine ake nufi da التفاخر بالاحساب ان فهمتي ابو wani kuma yace ni dan wane ne ni dan wane ne lissafa adadin kakanninsa to wannan shi kuma bin nasabi shine ma'ana alfahari da nasaba mu dan yan dangi ne yan kaza ne yan kaza yau to yace wa ta'ani fil ansabi da sukan dangantakar mutane ma'ana a rika sukar asalin mutum wani ai kaza ne ai dan waye shi ba shi da asali ba a san magalin su ba ba a san waye ba duk wannan lamari ne na jahiliya duk mutumin da a zahirin sa mutumin kirki ne to shi zaka kalla da kirkin sa shi zaka kalla da aikin sa in mutum mutumin banza ne to shi zaka kalla da aikin sa ba iyayen sa ba ba kakannin sa ba nasabta kan wani zuwa ga iyaye in ba ababin ka yaba musu akan sun yi tarbiya mai kyau ba to ba abun kai masa wani abun alfahari ba kuma sannan ba a ayyara mutum a aibanta shi saboda kakansa kaza ne kakansa kaza ne ka dubi shi abin da ya aikata domin ran kiyama za a yi masa hisabi ne akan nasa aikin ba aikin kakansa ba amma yanzu wannan to su a jahiliya su suke yin irin waɗannan suka dangane da nasaba ko a ce wani ma ba shi da uwa ba shi da uba da makamancin wannan au ka wa'dil banati kamar binne ƴaƴa mata da rai ungona ai shi ma al'amarin jahiliyyar larabawa ne aw ata bil aqaid al mukhtalifa ko kuma yazo da ma'ana ya aikata aqidoji daban-daban ibadatul awfan kamar bautar gumaka aw taqdisus salihin ko tsarkake mutanen kirki tsarkakewa ko ai musu da'awar isma a ce wani ma'sumi ne kamar da zaka samu a gun shi'a ko a tsarkake wani a bashi matsayi da ya wuce matsayinsa ko salihin ne ko kuma saboda wata dangantaka a bashi matsayin da ba nasa ba ko a bashi matsayin annabi ko ma a tsallake har a bashi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ko ma a iya da'awar cewa wannan ma yafi Allah duk waɗannan hanya ce ta taqdisul ashkhas ina ba ɗaliban ilimi shawarar karanta wani littafi mai muhimmanci da yake da alaka da wannan magana ta taqdisus salihin yana cikin littafai ba a yi irinsu ba a wannan zamanin da muke ciki taqdisul ashkhas fil fikr sufi sunansa kenan akwai shi online in kana son kai downloading pdf da larabci taqdisul ashkhas fil fikr sufi zai ma amfani sosai na malam Dr. Muhammad Ahmad Lof mutumin Senegal babban malami ne kuma ya yi ƙoƙari sosai wajen bayanin yadda a fikirar sufanci ake tsarkake ɗan adam da shi ne kuma asalin wato mai ake cewa inda ainihin tafiyar sufanci yake maɓuɓɓugarsa asalinsa zancensa manufar da yake so ya yada dukkanta duk inda ka je ka tattaro ta to yana komawa kan wannan abu ne taqdisul ashkhas kuma yin me taqdisul ashkhas din tsarkake da ba da matsayi fiye da yadda ya dace ga al ashkhas mutane yawa a dauki wani mutum a fifita shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a nuna kamar a ce waliyi ne amma yafi annabi da wannan dama sanannen abu ne a gun sufaye me dalilin da za a fifita wali akan annabi saboda kofa ake so a samu
da za ta bada damar tunda annabci ya kare to waliyai kuma ba karewa za su yi ba har kiyama to za a iya samun wanda zai iya samu wata shari'ar da ko manzo bai samu ta ba shi zai iya samuwa wannan koda ba kai haka ka fahimta ba su haka suke ambatawa kuma a cikin littafansu ballantana yanzu ma da muka zo zamanin infilati tamamal infilati infilati ne gaba ɗaya ma babu zimami linzamin duk ya kwashe an fita wani abun ake daban Allah sauki kuna jin abin da ake kwanan nan jin an bace shi kwanan nan ko wani audio da masu waɗanda ake cewa ƴan haƙiƙa din nan sun yi kwanan nan makon da ya wuce na ji shi wanda bai kamata a yada wannan abu ba wanda ya ji ma bai kamata ya nuna wani ba saboda munin abin da ke ciki ban taba jin irin wannan zancen ba akwai a rubuce kusa da haka amma a zamanin yanzu a samu waɗanda za su yi irin wannan magana a kira sunan wani shehi na wata dariƙa a ce shi ne ya bewa Allah mulkin duniya wai ga Allah ya kasa Allah ya zo tuba hadda wai in banda tsiya ta Ubangiji wannan lafazin wai ya san ba zai iya ba amma ya karba ana gaya wa Ibrahim in ya yana nan a cikin wayata amma ba abin da zaka nuna wani bane zaka yi mamakin yadda wannan abin zai kai mu zuwa gani kuma a kasa irin wannan mu zo mu ce muna son mu zauna lafiya Allah sauki to hakika lokaci yayi da duk wanda yake da dangantaka da wannan tafiyar wa wujuban shar'iyyan ya fito ya gaya wa mutane kafirsu da ke cikin wannan kai ya kamata ma kowa sai ya bar wannan hanya gaba ɗaya hanyar da ake fadawa Allah irin wannan zancen baka kyauta wa manzon Allah din baka kyauta wa Allah ba a ce kana cikin ta ko baka yi ba ka ce ma wai ba tafiyar mu bace mu ba mu koya musu kaza ba duk ba ta lokaci ne wajibi mutum ya bar wannan hanyar ya tuba ya koma wa Allah dan mutum tun ana gaya wa mutane ga irin abin da ke cikin irin littattafan nan kuma duk wannan abun ba bako bane daga cikin abin da suke rubuta suke karantarwa samari ne yanzu suka ga cewa lokaci yayi ba sa tsoron kowa ga kuma tsarin rayuwar da ake tafiya ta wannan rashin tsarin da ake kira demokradiyya an ba wa kowa an halatta masa ya faɗi abin da yake so ka zagi kowa ka zauna lafiya ƙungiyoyi suna nan a shirye an ba su kuɗi mai yawa daga an taɓa ka su zo su kare ka a baka beli a baka saya ma gida a saya ma mota yanzu wanda ya zagi manzon Allah nan a shekaru biyu kenan yanzu ko ya ce zai taka ma annabi waya in bai bi in yas ba yana nan har mota aka saya masa ba a san waya saya masa yana nan yana abin da su to irin wannan abun babban sharrin da ke faruwa shine a shiga irin wannan yanayi tsokanar da ake wa addinin ta yi yawa kuma kullum babban abin da ya za a kira shi ne masu jagoranci su rika daukar mataki akan wannan shi ne zaman lafiya in ba haka ba abubuwan suka fita daga hannu wanda su kuma dama masu goyon bayan masu irin wannan abin da suke so kenan abin ya fita daga hannu wasu su ce bari su dau mataki za su dakatar da hannunsu ko za su hana ko a yi kone-kone ko kashe-kashe shi kenan abin da suke so fitina ta faru kar a zauna lafiya to amma kullum in mutum ya lura da yadda duniya take yanzu duk inda tashin hankali ya zo ko mu aka tsokana akwai muhimmancin mu yi hankali kar mu sai za mu rama ramuwa irin wannan da ya ta daukar mataki da kashe-kashe da kone-kone babu masu samun ci baya a cikinta sai mu din an fahimci abin yawwa don haka duk yadda za mu haɗa kai da hukumominmu wajen jan hankalinsu su dau mataki akan irin wannan shine babban abin da zan bi kuma a ci gaba da ilmantar da mutane da jan hankalinsu idan an shiga irin wannan matsatsin dama dole masu kira hakuri suke tunda kullum tura su ake zuwa bango so ake aga hakurin ya kare su ce ba mu yarda ba shi gina sai a lankome su lokaci guda abinda ake amfanar da mutanen sai a zo a rasa shi ko mu gane wayan ba yawwa in aka zuga ku ko ka tada hankali shikenan sai a zo a kare mutane ya kare mutane shikenan ba ma mai gaya muku daidai din inda hankali kuwa sai a kwantar da hankali a nutsu kar ka damu da wannan abubuwan da suke faruwa duk abin da ya faru yanzu zai ga ana nema a tsokano shi a harboshe ko ma rikicin addini ko tsakanin musulmi da kirista yanzu kamar yadda ake ta kokarin yi a wasu abubuwa ko tsakanin ko harkar kabilanci kudu da arewa fulani da ba fulani ba duk irin waɗannan abubuwa duk akwai abubuwan da ake so a tsokana a hargitsa ƙasa saboda a rikice masu hankali duk inda suke shine su samu haɗin kai kuma su samu magana guda ɗaya amma duk abin da za a tsokane su su tashin hankali kar su yarda da shi ba ina faɗin wannan abu ne ta ɓangaren maganar tsoro ba saboda duk mai hankali ya san balansin da muka samu a ƙasar nan dalilinsa shine wannan haƙurin da ake samu daga musulmi da ba a samunsa irin abubuwan da ake an gizowa a yi wannan a yi wannan karka komo kuma kan abin da ya shafi yadda ake ta ƙoƙarin alalata mana a wannan al'ummar ta hanyar abin da ya shafi shaye-shaye hanyar shaye-shayen nan wani abu ne tsararre da aka biyo shi shi ma domin a ga an lalata mana samari mu ne ba mu da karatu mu ne sai yawan almajirai makarantu ba mu a ciki manya-manyan makamai duka in ana zancensu ba wani musulmi kuma ko musulmin galibi shi ma an yi hau ba ruwansa da tasa al'ummar duk irin waɗannan matsalolin dole a yi ƙoƙarin da za a gyara su ta hanyar karatu mai zurfi a kowane fanni ba mu makara ba a tashi a yi ta karatun ta irin yadda karatun yake da wahala yanzu yaro ya ci jam ɗin ya ci menene ko 300 ya samu sakamakonsa a jam in ubansa ba shi da kuɗin da zai tura shi jami'an nan ya biya kuɗin registration 30,000-40,000 da wani abu a haɗa masa ɗan cefanen da zai zauna ya rayu ciki nan fa haka zai zauna ya fi yawo a gari mai ta faɗa a tsakaninmu a kan abin da ya shafi siyasa wannan na goyon bayan wannan duk wannan ɓangarorin jam'iyyu nan kamata duk su zama hidima suke wa al'umma ba raba kan al'umma ba ya zama cewa ba rabuwar cewa wane yana gun nan wane yana gun nan shine mai muhimmanci ba babban abu shine me aka yi wa al'umma ya kamata a ce a cikin al'umma akwai waɗanda ake ce ma think tank kusan think tank kowace al'umma ana samun irin mutanen da su kuma aikinsu su ne su yi wa al'umma tunani su za su kira 'yan siyasa su zaunar da su kaza muke so kaza muke so kaza za a yi a wasu ɓangarorin ƙasar nan haka ake a duniya yanzu ko ina haka ake akwai mutanen da su za su zayyana ga yadda muke so amma yanzu ba haka muke ba saɓaninsu da kanunsu masu kokowar dole ya yi tasiri a kan al'umma zo ku kashe kanku a sha kwaya a ba 'ya'ya kwaya ba karatu ba komai su shiga cikin wannan duk waɗannan abubuwan suna cikin matsalolin da muke fama da su me yasa na haɗa wannan zancen da zancen addini in kun kula a cikin abubuwan mu da ake kallonmu arewacin Najeriya abinda ya damu al'ummomin duniya da ba sa son addini shine har yanzu ana irin wannan abun wannan zaman da muke ana karatu suna son ya zama babu shi yanzu ka je jihohin da ake fitintunin nan na harkar Boko Haram a 'yan shekarun baya duk wannan abun da aka tawaye babu shi ba mai zaunar da kai ya koya ma addini kowa ta kansa yake sai da aka koma noma shekara uku ba a yi ba karatu makarantu babu jahilci ana nema a manta me ya sababin shirkar duniya asalinta kamar da Ibn Abbas ya ambata a Sahih Bukhari ko yayin da lokaci ya yi tsawo wa nusiyal ilmu kun gani me aka yi ubidat waɗancan gumaka da aka zazzana aka yi mutum mutuminsu yayin da zamani ya yi tsawo aka manta ilimi ubidat sai aka koma ana bauta waɗannan gumaka ba a koma bautar gunki ba sai da aka manta ilimi daka duk inda al'umma ta saki harkar ilimi ba za a yi shi ba to za a koma jahiliya mummuna kuma za ka ga mutum da girmansa bai fahimci rayuwarsa ba ba wayewa exposure ta rayuwa babu ilimin addini babu ilimin rayuwar babu to irin waɗannan in suka yi mana yawa nan gaba shekaru goma nan ashirin ba mu san irin abin da za a shiga a ce maka arewacin Najeriya muna da samari kawai 'yan 16-35 sama da miliyan 40 kuma ma'aikatan gwamnati masu yin aikin gwamnati wanda gwamnatin ko ta jiha ko ta local government ko ta kasa take biyan su albashi ko kusa ko alama ba su kai wannan adadin ba yan kadan ne masu aikin albashi tun sauran me suke yi haihu wannan karuwa ake yi kuma hanyoyin sana'o'i duk suna neman su tottoshe tattalin arziki yayi kasa duka wannan abun suna da alaka da juna da harkar siyasar da harkar economy da harkar social abin nan matsaloli duka suna da alaka kuma shi mai son ya yake ku mai son ya sa tashin hankali ta ko ina zai iya biyowa inda ta riga ita zai amfani da ita likicin cikin gida shi ma na addini kungiyoyi wasu kasashe suna nan suna ta turo mutane su koyi addinin da zai saba ma wanda ake aka saba ana yi na Qur'ani da girmama Qur'ani da girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk anan ana taya kasa ta kasa sai kaga kaman yanzu mutane suke so a koya musu komai fundamentals na addinin musulunci yanzu nan akwai in karkai zancen kungiyar waɗanda suke cewa ba Allah a kuna jin su yan arewacin Najeriya suna nan da yau sun yi kungiya a Facebook har suna tattaunawa suna jan hankalin mutane cewa Allah babu duk wasa ne an bata lokaci satin da ya wuce akwai wasu samari su kuma suka je Abuja a bakin wani ruwa suka yi taro su kuma yan boko ne wasu sunan su intellectuals yara ne haka samari kanana su kuma sun ce suna so su sake wa musulunci sabon kallo cewa duk aqidin nan cewa akwai mala'iku da aljanu da an mutu a kabari akwai tambayoyi wannan shi ni fa ban yarda ba wannan shi ni ina zan bashi wata fassara kaza ma'ana a canza yadda ake karanta Qur'ani da ayoyin nan gaba ɗaya da kuka dauka to duk ba haka bane to su ma akwai masu kula da su suna ba su damar da kuma daukar nauyin yadda wannan abun zai yaji cikin samari ka zo tashoshin talabijin wanda mu arewacin Najeriya ba mu da ko ɗaya wadda take sai ta mutane aka zo aka sako wata a cikin arewa 24 wanda ita dama an ce an yi ta kasdan ita dalilin yinta shine a rage wai gafin kishin addini da yawa a arewacin Najeriya sababin ta kenan yanzu ko irin tausayin ƴaƴanmu da suke kasa cin jarabawa a ce irin wannan arewa 24 su sa inda za ka koyar da mathematics da English physics chemistry biology din nan yara a samu ayoyi wajen biyar a cikin irin wannan gidajen talabijin din su rike wa yara revision akan wannan ba dai ana son a karatun boko nan ba to su ba shi suke so so suke mu ci gaba da jahilcin ai ta fama da wannan matsalolin suna da yawa kowanne ya isa ai masa lecture ta musamman Allah maduke tsare tayi wannan kenan na menene takdisul as-salihin to mu koma cikin ma'anin da nake ce zan karanta mana na Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa cikin Fathul Bari mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyya yake cewa an yakuna lahu al-haqqu yace asali wata sunna ta jahiliyya ita ce ya zama mutum yana da haƙƙi inda shakhsin a wurin wani mutum فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه مشاركه كان ده حقي akan wani sai ka je ka neme shi abun wani wanda ba tarayya kukai da shi da suka yi da wancan wanda haƙƙin yake kansa ba ka walidhi kamar uba misali kana bin da bashi sai ka tafi gun uba da al'adar jahiliya haka yake kana bin uba bashi sai ka je gun dansa ka ce shi zai biya makoci in yayi laifi za iya kama makocin sa to duk wani yana cikin sunnar jahiliya da haka suke yi an bin shi abin yau waqila wasu kuma suka ce abinda ake nufi da sunnatul jahiliya ko ibtiga sunnatul jahiliya man yuridu baqa'a siratil jahiliya shine mutumin da yake son sira irin ta jahiliya hanya irin ta jahiliya sunna irin ta jahiliya mana ayyuka da halaye da dabi'u da al'adu irin na jahiliya su ci gaba da wanzuwa a cikin mutane kar a gyara su me san wannan shi ma mai neman sunnatul jahiliya ne fil islami bayan ku shi musulmi au ko kuma isha'atuha au tanfiduha ko mutumin da yake son sunnar jahiliyyar ta zama ita take yaduwa a cikin mutane ko kuma ita yake so azartar a cikin rayuwar mutane kun ga dai in kun lura da wannan fassarar akwai umumi a ciki duk abubuwan nan za su shiga da yadda ake so a lalata maka addini da yadda ake so a lalata maka halaye da yadda ake so a lalata maka abinda zaka rayu da shi kike alfahari shine abinda zaka shiga aljanna a sababin sa to gaba ɗaya a nuna maka ba komai bane a canza maka a kawo wani abin daban shi ake so kai kamar irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan laysa minna man daraba al-khudud ko washaqqa al-juyuba wada'a bi da'wa al-jahiliyyati yau kun ga wannan yana magana akan abin da mu karanta a umdatul ahkam dangane da kuka in mamaci ya mutu da abin da ya shafi keta kaya saboda bakin ciki na wani ya mutu ko kuma da awa irin ta jahiliya kun ga shi ma nan ya amfani da lafazin jahiliya ashe aiki ne na jahiliya a rika irin waɗancan abubuwa ne daga cikin sunnonin jahiliya har yanzu irin abin da suke cewa duk mutumin da ya mutu to iyalinsa su ne suka fi cancanta da matarsa da idan mutum ya mutu a jahiliya to da na iya gadon mata matar babansa wadda ba ita ta haife shi ba misali mutum yana da mata da yawa to yana da uwa a ciki amma abin babansa sannan shi akwai dan gidan to idan mai gidan ya rasu to sai dan ya iya zabar wata daga cikin matan baban wai shine ya fitan tanta ma ya rayu da ita wannan ita ce sunnar jahiliya al'adar jahiliya to makamancin waɗannan abun su ake nufi da ayyukan jahiliya din Allah tsari sannan ya ce har yanzu daga cikin sunnonin jahiliya yace ko abin da ake mai sunnar jahiliya inji Ibn Hajar suna ne da ya haɗe komai da komai na daga cikin ayyukan jahiliya abinda mutanen jahiliyar suke dogaro da shi kamar yadda na ambata dazu idan makoci yayi laifi a kama makoci in abokin yarjejeniya shine alhalif misali da wannan kabila suna yarjejeniya tsakanin su na zaman lafiya babu yaki to idan wannan yayi laifi za a iya kama dan wancan kabilar da koda ba shi yayi laifin ba duk wannan sunna ce ta jahiliya wa nahwi zalika sai yace wa yaltahiqu bidhalika ma kanu ya'taqidunahu to anan sai shigo da harkar aqida shi Ibn Hajar yace za a iya riskar da wannan cikin abin da ya shafi sunnar jahiliya duk abin da mutanen jahiliya suke dauka na aqidinsu yace wal muradu minhu ma jaa al islamu bi tarkihi duk abin da musulunci yazo da umarnin kar a aikata shi yace a bar shi yace ka tsiyarati kamar canfa canfe kun ga wannan ita ma sunna ce ta jahiliya wal kihanati da kuma bokanci wannan kun ga shi ma sunna ce ta jahiliya to duk mai neman ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan a rika aikata su a cikin musulunci ma'ana bayan an musulunta to shi ma mubtagin fil islami mene sunnatul jahiliya don haka wajibin sa shine me wa babu wujubi ad-dukhuli fil islam ya aje waɗannan abubuwan ya shiga musulunci gaba ɗayan sa ta kowane bangare kar abi abin da yake na jahiliya an gane insha Allah ta'ala bai to sai shi aw ata bi tara'iqa mu koma cikin littafin mu aw ata bi tara'iqa ko bi tara'iqi ahli alkitab ko yazo da hanyoyi irin na ahli alkitab wajen addini shine fi ibadatihim wajen bautarsu irin bautar da suke yi idan irin yadda zaka ga wasu suna tahawuni da cross a cikin masu wannan aqidar ta zagin Allah din irin wannan zagin da kuka ji Allah gafarta min hikayar da nayi didi dama sanannen abu ne gun malamai mai ake cewa mai hikayar kafirci ba kafiri bane yau Allah ya tsare mu to irin wannan zaka ga azamu yanzu akwai wani wasu masu irin wannan yan hakika da ake kiransu suna nan zaka gansu sun rataye cross akwai wani hoton da ake yawo da shi yana nan a Facebook yaro saurayi ya bar gashi tili ga budurwa waje yan mata uku duk ya rungume su wai duk wannan musulunci ne ga qur'ani ya dora kwalbar giya akan sa naga wannan da ido kwalbar giya ga cross a wuyansa ga qur'ani sai dora kwalbar giya a kai mana duk abin da ake dinnan fa su a gun su duk daidai ne ibnu arabi ya ambaci wannan irin maganar a cikin fususul hikam da cikin al-futuhat wanda daga nan aka samu akai istilhamin da awar da suke ta wahidatul adyan cewa addinan nan gaba ɗaya fa duk ɗaya ne ba shine yake faɗa ba wa mallahu illa abid wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna dan Allah kaji wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisati shi ya faɗi wannan mana da kare da al-khinzir ba komai bane ilahunsu ne in ji shi Allah shi ne kare Allah shi ne al-khinzir wa man lahu Allahn kuma da kai kake bautawa to ba wani abu bane illa rahibun fi kanisati fasto ne a cikin coci shi ne Allah ba wani abu don haka komai ka bautawa su abunsu wai suna cewa laifi ne kamar da ya faɗa a cikin fusus wai annabawa ba su fahimci abin da Allah ya aiko su ba Allah ya aiko su ne su yi tauhidi ma'anar tauhidin shi ne kowa yake bautawa wani abu a ƙyale shi ma'ana ai abin da ake nufi ba abin da kowa yake bautawa sai Allah shi ne ma'anar la ilaha illallah ma'ana la ilaha illallah ai ba a bautawa kowa sai Allah ma'ana in ka ga wani yana bautawa gunki to Allah ya bautawa ku duba wata irin falsafa da za ta rusa addinin musulunci baki daya to waɗannan abubuwan kamar yake ambatawa ba baki bane a cikin littafan tasawufi wanda zai zo ya ce su sufaye ba su yarda da wannan abun ba ko ba a fahimci maganar su ba ƙarya ne ba haka bane tsakani da Allah a ji tsoron Allah ga irin abin da abin ya kai yanzu kun ji irin abin da ake faɗi kuma duka ta hanyar me ta hanyar wannan karantarwa a ji tsoron Allah Allah ba abun wasa bane Allah ba abun wasa bane za kuma a mutu a je wurin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace to mu koma inda yake faɗi aw fi ta'zimihim lis-suwar ko wajen girmamawar da suke wa hotuna girmama hoto in ka duba kaga motocin mutane na haya da yawa an sa hoton wani wannan bawan Allah da ake cewa ya ba Allah rukon duniya mafi yawan mutane suke sa hotonsa tsoron hatsari ne da sauransu kamar laya ce suka sa wannan hoton mutane da yawa ba su sani ba da irin wannan zancen aw fi nahwi zalika ko makamancin irin wannan fa kullu man ibtagha fil islam sunnat al jahiliya to duk wanda ya bi wata hanya ta jahiliya sunnar jahiliya a cikin musulunci fa innahu min abghad an nas inda Allah to yana cikin mutanen da Allah ya fi ki wanda Allah baya so wa fi'luhu aikinsa kuma min akbaril kaba'ir yana cikin mafi girman laifuffuka da mutum ke aikatawa Allah ta amfanci wannan yace sunnatul jahiliya me ake nufi da sunnatul jahiliya wa huna fi qawlihi sunnatul jahiliya labudda min alwuqufi inda hatayn alkalimatayn yace ba makawa zamu tattauna zamu tsaya mu yi magana a wannan kalmomi guda biyu alula kalimatu sunna sunna kalmar sunna me ake nufi da ita athaniya kalimatul jahiliya kalmar ita jahiliya din me ake nufi da ita amma qawluhu sunnatul jahiliya yace fa kalimatu sunna ita kalmar sunna hadhihi musta'malatun fil lugha an amfani da ita ne nan a lugar larabci ana amfani da ita bi ma'ana at-tariqati wal 'adati in an ce sunna ana nufin hanya ana nufin al'ada tafarriki gwadabe wurin bi shi ake nufi da a sunna faman i'tada shay'an duk wanda ya saba da wani abu waja'alahu tariqatan lahu ya sanya wannan abun a matsayin hanya a gare shi tariqar sa kenan wa hadiyan kuma ita ce hanyar sa da yake bi alhadiyu ma ma'anata asira hanya da ake bi qila to sai a ce hadhihi sunnatu fulan wannan ita ce hanyar wani sunnar sa kenan li'annahu i'tadaha domin ko ya saba da ita ya dauke ta a matsayin al'ada walazimaha ya lazimce ta baya barinta kullun aikin sa kenan to ta zama masa al'ada to ta zama masa sunna wa kanat simatan alaihi ta zama alama akan sa shine sima simatan ba simatan ba sima yawwa ta zama simatan alaihi wali kulli ummatin sunnatu, kuma kowace al'umma tana da sunnata, ya'ni li kulli ummatin adatun, kowace al'umma tana da al'ada, ko ai mun san wannan, kowace al'umma tana da al'adata. Mun al'adar wata ta dace da fitra, wata ta saba wa fitra. Wadda ta dace da fitra, za ku ga annabawa sun zo sun tabbatar da mutane a kanta, wadda bata dace ba sai a hana. To in mutane sun gane musulunci yau da kullum, sai su yi kokari su komo zuwa ga musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai su rubu da al'adunsu da suka tashi a kansu. To wannan shine abin da ake karantar da mu. Allah sai an gane. Yanzu kowace al'umma, yanzu misali in ka duba dabi'ar asalin Bahaushe kafin musulunci ya zo masa, ba shi yake cewa ba ma guje ba, ko ba haka bane? Yawwa, ba ma guje shine wanda musulunci shi daban, ba fulace dama daban. To ba ma guje shine wanda Bahaushen asali, wanda ba shi da wani yare sai Hausa, kuma sannan bai musulunta ba. In ka lura da shi yanzu a guntun waɗanda suka rage ba su musulunta ba, za ka ga al'adunsu da komai wani iri suke yi na Hausawa suke. Za ku ga ba su ne masu dodo ba ai, ko a area da ake samun masu dodo, masu uwar jawa, masu wani yare daban, su ne masu yin harkar dodo. Amma maguzawa ba su bane, su Hausawa ne, musulunci ne bai zo musu ba. Alhamdulillah dai an ci nasarar wannan abu, kusan ka ce an kare shi. Mu musamman a nan jihar Jigawa, ina jin an gama da wannan abu. Mutanen da duk suka rage ma ba su musulunta ba, da su musulunta. Allah saka su mai martaba sarki da alheri shekaru tun 20 da suka gabata da suka yi ta irin wannan aiki din, wanda da ƙauyuka da dama suna nan a maguzancin nan da warjancin nan. Amma alhamdulillah yanzu a jihar Jigawa duk wannan abun ya kare, kuma har an samu wata bishara ma in ba ku, wani daga cikin waɗanda sakamakon musuluncin da suka yi tun wancan lokacin da su mai martaba suke wannan ayyukan fita da wa'azi, dan kun san da kansa yake fita lokacin mu ba mana ake waɗannan abubuwa, an yi wani daga cikinsu ya yi karatu a Kano bayan musulunta, wani har ya je Madina ya gama digirinsa ya dawo yanzu. Wannan kun ga menene, cin nasara ce ba karama ba, sai je ya koma ya ilmantar da mutanensa. Akwai wanda kuma ya gama legal, akwai wanda ya gama Hadeja, ya je sun dawo sai sun yi larabci da komai, kuma suna karantar da kannansu duk suna nan a ƙauye. An amfana ko ba amfana ba? To irin waɗannan abubuwan zancen da ake shine, duk wanda ya musulunta irin wannan musulunci, da wanda yake da daddai ne dama a musulunci, to ya bar al'adarsa ta asali wadda ya tashi ta iyaye da kakanni, ya shiga musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a komai na mu'amala. Shi ake nufi da wannan darasi din, da wannan karatu. To sai ce ya'ni li kulli ummatin adatun wa tariqatun wa hadiyun. Qala jalla wa ala, Allah madauki yana cewa qad khalat min qablikum sunanun, sunanun hanyoyi sun gabata, min qablikum gabaninku, ma'ana ba ku ne farkon al'umma ba. Abinda Allah ke gaya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, ba ku ne farko ba, an yi al'ummomi da yawa. Yanzu ku duba, an ka tuna asalin ma halittar wannan duniya, mun yi maganar nan kwanan nan a lokacin maganar imani da kaddara, ko Allah subhanahu wa ta'ala abinda nami na kaddara da ya rubuta mana na ayyukanmu, ya rubuta su da alkalami, ya umarci alkalami ya rubuta su tun kafin ya halicci sama da kasa da shekara 50. Bayan shekara 50 ya halicci sama da kasa, sannan ya sa halittu suka rayu a ciki, aka dade dubban shekaru aka yi wasu halittun, sannan Allah madauki ya yanke hukunci bari ya halicci dan adam. Shi ne aka halicci dan adam, aka bashi hankali, aka bashi baki da sauran dabbobi ba su da baki, aka bashi tunani, aka ce to za a rika aiko masa irinsa, jinsinsa, annabawa suna karantar da shi yadda zai san Ubangiji, ya bautawa Ubangiji. Kuma aka sa wata rana za a taru gaba daya, bayan an mutu za a yi hukunci gwargwadon ayyukan da manzannin nan suka zo suka koya mana mun yi ko bamu ba. Wannan shike ne hikimar wannan rayuwar da muke ciki, ba wani abu bane. Kaka Allah madauki ya riga ya yi halittarsa tuntuni, an yi al'ummomi, wasu an aiko annabin sun yadda, sun bi shi, sun yi imani, sun mutu a imani, suna aljanna. Wasu an aiko annabin sun karyata shi, sun kafirta, sun aikata abin da ya ce kada su aikata, Allah ya halaka su wasu a duniya, wasu an bar su kuma sai a lahira za su haɗu da sakamakonsu. Mu kuma ga mu yanzu annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada ya halaka mu irin halakawa gaba ɗaya irin ta Adawa da Samudawa sai muka dauka cewa yafe mana akai ko kyale mana akai ko gatan ne mana yawa to irin abubuwan da muke aikatawa yayi ya kamo abinda wadancan wadanda aka halaka din suke aikatawa amma mu yanzu muna aikata irin nasu da fiye da nasu kun ga abinda ake fada yanzu da harkar neman maza da sauransu da mata mace ta nemi mace wannan al'ummomin baya ba su yi ba al'umma zamanin annabi lutu ba a samu wannan irin ba lesbianism babu shi maza ne aka samu suke neman maza kuma aka halaka su gaba ɗaya al'umma da suke wannan aka kifa garin gaba ɗaya suka halaka amma yanzu wani irin abu ne ba a yi shi kansa style din tsarin yadda masu wannan neman suke yi har alfahari ma suke a zamanin yanzu Allah dai kyauta mun cika darasin da wa'azi ina ga mu samu gurin tsaya mu tsaya haka dama lokaci ya riga yayi Allah madauki muke roko ya ba mu shiriya ya shiryar da mu ya tabbatar da mu kuma akan shiriya yace ya ani tara'iqa wa adati wa hadi li kulli umma to mu tsaya anan za mu tashi inda yace wa min as-sunnati ko ai wa hadhihi sunnah wa hadhihi sunnah qad takunu fil aqaid ko to insha Allah Allah muke roko ya kare shiryar da mu Allah shiryar da mu Allah ya kare shiryar da shugabannin mu Allah ya kare shiryar da samarin mu su tsaya akan abin da yake shine daidai Allah ya dawo da su kan hanya Allah ya bamu hadin kan mu kalli hatsarin da muke ciki mu yi hakuri da juna mu hada kan mu mu yi maganin abubuwan da suke zuwa ta hanyar ilimi da biyayya ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كون يا جمبير ما كان ليه جبات فوسات يبي كنن كيفو